Daga birnin Washington a gundumar Columbia, sashin Hausa na murya Amurka ke zuwa muku kai tsaye kan mitoci 60, 25 da 16. Abin ne mai da ke jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu ta shirin VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani sarauniya Fara'a FM Nomad da Lol FM da kuma niyar dake birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu ta shirin FM ta Alpha Radio dake Kumasi. Baya ga haka muna nan kodin shi a shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanku da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na hantsi. Inda za ku ji cewa yayin da aka tinkari zabe nan da wasu ƴan kwanaki masu zuwa a Najeriya, rundunar ƴan sandan ƙasar ta bada tabbacin cewa
we are going to give a level playing ground for each and every political party, for each and every candidate.
Yace za mu baiwa dukkanin jam'iyyu da ƴan takara damar gudanar da harkokinsu.
Za ku ji ƙarin bayani. Sannan muna tafi da shirin da rashin tayi wanda Mahmud Ibrahim Kwari zai gabatar. Baya ga haka muna dauke da shirin jaridin Najeriya tare da Babangida Jibril. Mahmud Lalo ne yake jagorantar shirin, ina kuma tare ne da Muhammad Hafiz Babulle wanda yanzu zai karanto mana labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Mi karantawa Muhammad Hafiz Babulle. Shugaban Venezuela Nicolas Maduro ya gayyaci madugun ƴan adawa wanda ya ayyana kansa a matsayin shugaban kasar Venezuela na riko Juan Guaido don su zauna tare su kuma tattauna kai tsaye. Mu tattauna akan matsalolin da suke damun kasar mu da kuma neman mafita. Siyasa ba wasan yara bace, a cewar Maduro a wata hira da yayi tare da gidan talabijin na Spaniyanci a cikin shirin Salvador. An naɗi hirar a satin da ya wuce, aka kuma yaɗa ta jiya Lahadi. Yayin hirar, mai tambaya Jody Eboli ya ɗau waya ya kira Guaido, sai kuma Maduro ya ce zai yi magana da shi nan take. To amma sai kiran ya shiga wurin aje saƙo voicemail, wanda ko shi ma aka ce ya cika ba zai iya ɗaukar saƙo ba. Nayib Bukele, tsohon magajin garin San Salvador, ya yi shelar yin nasara a zaben shugaban kasar El Salvador da aka yi jiya Lahadi. Ya gaya wa taron magoya bayansa cewa ya lashe ƙuri'u mafi yawa wanda ya bashi damar kaucewa zuwa zagaye na biyu wanda za a yi a watan Maris. Bukele ya faɗa wa taron magoya bayansa cewa a wannan lokaci za mu iya shelar gabanmu gadi cewa mun ci zaben shugaban kasa. Tsohon ministan harkokin wajen kasar Hugo Martinez na jam'iyya mai mulki FMLN ya amsa shan kai. Wani sakamako wanda ba na hukuma ba da aka fitar ya nuna shi a matsayi na uku a yawan ƙuri'u. Kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya rawaito tun da farko cewa Bukele ya lashe kusan kashi 53 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada, tare da fiye da kashi 2 cikin ƙuri'un da aka kirga. Rahotanni sun nuna fitowar jama'a sosai a lokacin zaben jiya Lahadi, zaben dai ya nuna cewa Bukele zai nasara. Duk 'yan takarar hudu sun yi alkawari iri ɗaya da masu jefa ƙuri'a, ciki har da bada ƙarin dama akan harkokin tattalin arziki da ƙoƙarin magance ƙungiyoyin masu laifuka. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Washington DC. Shugaba Donald Trump ya ƙi ya kauda yuwar a sake rufe wasu ma'aikatan gwamnati don ya samu amincewar 'yan majalisa kan batun samar da kuɗin gina katanga a inda Amurka ta yi iyaka da Mexico daga kudu, amma ya kuma nuna alamar yana matuƙar shirin ayyana dokar ta ɓaci don gina shamaki ba sai tare da amincewar 'yan majalisa ba. Har yanzu ban kauda yuwar komai ba, abinda Trump ya faɗa kenan a wani shirin siyasa na gidan talabijin na CBS mai suna Face the Nation wanda aka yaɗa jiya Lahadi, wato sati ɗaya da kawo ƙarshen rufe rubi'in ma'aikatan gwamnatin Amurka na lokaci mafi tsawo a tarihi na kwanaki 35. Amma shugaban na Amurka ya ce wannan babban matsalar tsaron ƙasa ce, wannan wani al'amari ne kuma ai kun san cewa a baya an sha ayyana dokar ta ɓaci. Kuma hakika wannan wata mamayar kasar mu ce da masu safarar bakin haure ke yi. Shugaban kasar Amurka Donald Trump ya tsoma bakin rikici da ya dabaibaye gwamnan jihar Virginia game da wani hoton wariyar launin fata da ya bayyana a shafin gwamnan a shekarar da ya gama makarantar horar da likitoci. Trump ya aika da sakon Twitter a ranar Asabar cewa neman ahuwar da gwamna Raphael Northam ya yi da farko kan wannan hoto da kuma musantawa da ya yi daga bisani cewa shi a hoton, inji Trump, ba abin gafartawa ba ne. Shugaba Trump a sakon nasa har ila yau ya tabo takaddamar da ta biyo bayan kalaman da Northam ya yi tun da farko a makon jiya game da batun zubar da ciki dab da lokacin haihuwa. Northam dan jam'iyyar Democrat ya ba da hakuri ba tare da bata lokaci ba.
Muhammad Hafiz Baballe kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A Najeriya, wani taro da aka shirya na masu ruwa da tsaki kan haka tsaro a jihar Kaduna da ke arewa maso yammacin Najeriya ya yi kira da samar da kulawar da ta kamaci rundunar 'yan sandan kasar domin hakan ya ba su damar gudanar da ayyukansu kamar yadda ya kamata. Ga Isa Lawal Ikara da ƙarin bayani daga Kaduna.
Kwamishiniya a hukumar ta kula da 'yan sanda a Najeriya, Hajiya Naja'at Muhammad, ce ta nuna wannan bukata a lokacin wani taron masu ruwar tsaki a kan tsaro a jihar Kaduna.
Ni ina ɗaya daga cikin waɗanda na fi bugar 'yan sanda, amma yanzu da na shigo cikin kwamishin na ga halin da suke ciki. A ƙasar da kake da mutum miliyan 180 ba ka da 'yan sanda guda 400, to ya za su yi? Kuma 'yan sandan ma da suke nan, in ka duba irin training ɗin da suke, ya kamata a ce training ɗin da ake ba su ya fi haka. Ya kamata kuma gwamnatin tarayya ta fi inganta police fiye da soja. Dan ba aikin soja bane tsaron cikin gida, shi sa har yanzu suka kasa yin abin da za su yi da Boko Haram. Aikin 'yan sanda ne, dan 'yan sanda suna da kuma fuskoki iri-iri, akwai na fararen kaya, akwai kuma waɗanda suke cikin uniform.
Sai dai kuma su ma jami'an 'yan sandan ba su tsira ba, domin Hajiya Naja'at Muhammad ta ce dole ne ta yi musu gargaɗi.
Ina so in jawo hankalin police da kada su yadda. Kada su yadda a ce su ne suke kare 'yan daba waɗanda suke halaka al'umma, saboda idan ma babu mutanen, to menene amfanin shugabancin, menene amfanin mulki?
Malam Abdulrahman Ahmad shi ne kwamishinan 'yan sandan jihar Kaduna kuma yana wurin wannan taro.
We are going to give a level playing ground for each and every political party, for each and every candidate.
Yace za mu baiwa dukkanin jam'iyyu da 'yan takara damar gudanar da harkokinsu, su kuma masu zaɓe za mu ba su kariya don kada ƙuri'arsu ba tare da tsangwama ba. To ko me ra'ayin wasu daga cikin mahalarta wannan taro, musamman da ya gamar zaben shekarar da muka shigo? Rabaran Joseph Hayab na cikin waɗanda suka yi jawabin jawo hankali.
Goye bayan wani ya zage police ko ya ci mutuncin police a kauyensu ko a anguwansu ba a mutunta su, a karfafa a yi aiki tare da su.
Zargin da wasu 'yan ƙasa ke yi wa jami'an 'yan sanda na shiga siyasa dumu-dumu a lokacin zaɓe na daga cikin dalilan da ya sa hukumar 'yan sandan Najeriya ke zagaye ta da gaya wa 'yan Najeriya cewa za su iya kai ƙara duk wani 'yan sanda da aka ga ya shiga siyasa ta hanyar ɗaukan sunan shi da lambar shi a aikin hukumar don ta ɗauki mataki. Sai dai fa wasu na ganin anya 'yan ƙasa za su iya amsa wannan tayi na hukumar kula da 'yan sandan Najeriya a lokacin zaɓe? Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
Kuma da Allah a gaida Isa Lawal Ikara, mu ci gaba da shakatawa da wannan waka kafin mu leƙa jamhuriyar Nijar. A jamhuriyar Nijar kuwa, a yau aka shiga rana ta uku a cigaba da gasaccin kofin nahiyar Afirka ta CAF, wacce ake a matakin 'yan ƙasa da shekaru 20. Daga Maradi, ɗaya daga cikin biranen da ake karɓan bakuncin wannan gasa, ga wakilinmu Shu'aibu Mani da ƙarin bayani.
Galibin hilayen wasannin kwallo sun samu gyara, ga kawanta otel-otel hanyoyi su ma a gyare, da masu nazarin tattalin arziki suka ce za a samu bunƙasar kasuwanci ga kuma sadi zumunci. Shugaban kungiyar kwallon kafa Harishin Jar Maradin Alhaji Rabi Mamman Kashi da nuna farin cikin shi.
Babban horon ciki na zaben da aka yi ma ƙasata, zaben da aka yi ma garina wajen wannan kwallon kafa abu ne na alfahari, abu ne na tarihi, abu ne na sada zumunta, abu ne na bunƙasa kasuwanni. Kowa zai samu bakin gulgudu abin da Allah ya umarce shi da ya samu.
Yanzu dangantaka da wuraren wasanni an samu canji?
An samu canji sosai. Tiran na kwallo na competition an yi mashi gyara, an kai shi an dangana shi ya zama bisa norma international.
Waɗannan wasanni sun zama tarihi ga maraɗawa ya zuwa Nijar baki ɗaya ga mara'ayin waɗansu supporter.
Musamman sarki sunana, mun gode ma Allah da Allah ya sa wannan wasa yau gashi mun gani, Allah ya kawo mu lokaci.
Kenan sunana Haruna Muhammad Lauri, amma sunana da Bela ci gaba ne ga maraɗacin karo ga wasannin kwambala ta Afirka zuwa dan Allah ta muke mu akai tsari ya jawo ji daɗi har ta duniya na aka kawo mu insha Allah.
Ni ne Mustafa Salif wanda ake ce mu kundi ga maraɗi ga Nijar gaba ɗaya a general, kuma abubuwa ne wanda ya kamata tuncin ya kamata mu same su, kuma yanzu Allah ya kawo su muna marhaba da su.
Ni ne Mallam Abdulaziz Ibrahim wanga dai abun godiya ne ga dukkanin dan Nijar gaba ɗaya kuma musamman ga dukkanin dan maraɗi.
A wasannin da ya hada ɗan rukuni na A a Yame, MENA Nijar da Afirka ta Kudu sun tashi ɗaya da ɗaya lokacin da Najeriya ta yi awan gaba da Burundi da cibi da nema. A rukunin B a maraɗi, Mali ta waje da Senegal da cibi da nema, dukkan wasannin cikin tsari da nishadi. Shu'aibu Mani, sashen Hausa na muryar Amurka daga maraɗi, jamhuriyar Nijar.
To madalla yanzu kuma ga Mahmud Ibrahim Kuri da shirinmu na gaba.
Amma ba bi sa shashan ke ba, kana ba bi sa sakar ke ba, kudi a kashe ta hanya mai kyau.
Masu saurare assalamu alaikum. Shirin yau zai yi nazari ne akan korafin yan kasuwa game da mamayen da yan kasashen ƙetare musamman mutanen China da India ke yi wa manyan kasuwannin jihar Kano. Sunana Mahmud Ibrahim Kwari, dauke da ragamar shirin. Masana tattalin arziki da masu kula da harkokin kasuwanci da hada-hadar kuɗaɗe sanadai suna fashin baki game da mahimmancin cinikayya tsakanin kasashen duniya, musamman ta hanyar baiwa baki 'yan kasashen waje damar saka jari a fannoni daban-daban na tattalin arzikin ƙasa. A cewar su, ta yin haka ne kadai tattalin arziki ke haɓaka ya kuma bunƙasa, lamarin da ke bada sukunin inganta rayuwar al'ummar ƙasa. A baya-bayan nan, Najeriya na daga cikin jerin ƙasashen duniya da ke fafutukar ganin cewa baƙi daga ƙasashen ƙetare sun shiga ƙasar domin saka jari a ɓangarorin tattalin arziki. Kano a lardin arewacin Najeriya ta shuhura wajen harkokin kasuwanci da hada-hadar cinikayya tun shekaru ɗaruruwa da suka gabata, inda baƙi kan shiga su fita domin saya ko sayar da hajojinsu. Hakan ya baiwa Kanon matsayi na cibiyar kasuwanci da cinikayya a arewacin Najeriya da ma wasu sassan nahiyar Afirka ta yamma. Sai dai a baya-bayan nan, 'yan kasuwar Kanon suna kokawa game da yadda suka ce baƙi musamman daga ƙasashen China da India sun mamaye hada-hadar kasuwanci a manyan kasuwannin jihar, lamarin da ya sanya har makuwar ƙungiyar 'yan kasuwar tufafi ta kantin Kwari ta miƙa ƙorafinta ga zauren majalisar dokokin jihar. Alhaji Umar Ladio shine sakataren kungiyar, kuma yayi wannan fili ƙarin haske game da wannan korafi nasu.
Hakikanin gaskiya mun samu kanmu a wani yanayi yadda baki suka zo suka zama su ne wa abin da ake kira masu sarrafa kaya, su ne kuma masu rarraba kaya, kuma su ne masu saida kaya akan sari, kuma suna nema su zama kuma masu saida ɗaiɗaiwa ga masu amfani. To wannan sai muka ga cewa idan muka tsaya muka zara ido, to mu gaba ɗaya ma an riga an zare mu ma 'yan ƙasa daga business ɗin, daga kasuwancin. To sai muka ga cewa ina da kyau tunda akwai dokoki, ita ƙasarmu ta shiga cikin abin da ake kira WTO, World Trade Organization, kuma akwai dokoki na ƙasa na Najeriya akan harkar kasuwanci, akwai dokoki ma wataƙila a jihar Kano akan harkar kasuwanci. to sai muka ga ba inda yafi kyau mu kai kukan mu illa majalisar jaha wanda su ne suke yin doka a jihar Kano. Idan suka yi doka a jihar Kano suka ba mai girma gwamna Isa Hannu ta zama doka akan duk wani wanda zai rayuwa a jihar Kano. To saboda haka sai muka kai musu domin su duba su gani idan da dokokin da jihar Kano take da su da kuma dokokin da Najeriya take da su da kuma dokoki na duniya sai su zauna sai a bambance a tace sai a ga shin a wani gurbi za a dora jihar Kano menene zai zama akan doka a dokokin ne ba amfani da su ko kuma a dokokin ne ma irin wannan matsalar da muke fama da ita ba doka akan waɗannan al'amuran
a wasu na cewa kaman kudin ne kuka ba da kafa hakan take faruwa ma'ana yan kasuwa cikin gida su ne suka ba da kafa ma su yan China din suka zo har suke cin karansu ba babbaka
to gaskiyar magana zan iya ce ma haka ne zan iya ce ma ba haka bane domin ai da lokacin da Najeriya take Najeriya masana'antunmu na tufafi suna aiki tsakanin Kano da Kaduna ai baka maganar bako bako bai samu gurbi a Najeriya ba sai bayan da duk masana'antun nan babu su kuma akwai buƙatar lalle ana da buƙatar tufafi ana da buƙatar kaya to saboda haka kaga babu yadda zaka yi mutumin da izo da kaya zai ka wanda kuma kai kana da bukata kaga dole kai mu'amala da shi ba zaka ce ba zaka yi mu'amala da shi ba to amma a wannan lokaci saboda idanun mu a rufe yake ka fahimta mutane suna neman ina ga suna da kuɗi ina za su kai kuɗin su siyo kaya ba gidan kayan da ake sarrafawa a Najeriya wannan shi yasa sai aka cuɗe sai zama na an kulle while su kuma suna da nasu lissafin na cewa su kuma abinda suke so suke su mamaye kasuwar ya zamana su kuma kasuwar ta dawo hannunsu wanda shi suka yi samu nasara a yanzu kasuwa ta dawo hannunsu da ai sun tsaya a wata kasa ne ku mu muke zuwa mu je mu siyo mu kawo har suke zuwa da suka zo kuma kamar lokacin akwai babban kamfani da ya zo Chitex wanda su yanzu ma ba san yi closing ma ba sa aiki a su MVTX har yanzu su suna nan ai a wannan lokacin office ne da su kuma da dan kasa ne yake shige musu gaba yadda tsari yake da baki ake mu'amala shi kuma shi da su suke mu'amala shi kuma baki ya mu'amala da ƴan uwansa ƴan Najeriya ya siyan musu da kaya ya karbi kuɗi ya biya su
yau fiye da makonni biyu kenan majalisar dokokin ta kafa wani kwamiti na musamman domin bincikar batun kuma wannan fili ya tattauna da shugaban kwamitin Honorable Ayuba Labaran domin jin inda a kwana game da wannan aiki da majalisar ta rataya a wayan kwamitin
mun fara wannan aiki kuma yadda muka ga aikin ya wuce tsammanin mu kuma ya wuce da aka ba mu so dan haka kuma muna son mu aikin nan da al'umma za su gamsu cewa nauyin da aka dora mana mun iya sauke shi wannan ya sa mun gayyaci shugabannin kasuwanni da kuma wasu daga cikin komishinoni musamman Commissioner na Commerce da Commissioner na Ministry of Justice da Commissioner na Finance domin mu tattauna da su musamman harkoki da suka shafi shari'a da kuma dokoki kamar yadda muka faɗa na harkokin kasuwanci na duniya so wannan mun zauna da ƴan kasuwan nan mun karbi korafe-korafen su musamman kasuwar Kwari da kasuwar Singa har sabon gari ma mun sako ta a ciki to a yanzu haka kuma mun sake bude wani shafin mun sa a rubutawa kasuwar Hatsi ta Dawanau ta Kadda domin su zo su masu briefing din mu halin da suke ciki da kuma kasuwar Kofar Ruwa saboda haka muna nan muna tattaunawa na yanda mun gama hada report din mu za mu zo mu shawara da majalisa wanda na san insha Allah muna so dai ya zama an yi doka yadda mutanen nan za su tsaya bakin hurumin da doka ta tsaye da su mu ko mutanen mu su ji gaba da kasuwancin su domin abun ya wuce sannan mutane ba ma iya ƴan China ba har da ƴan India da sun shigo cikin kasuwannin nan sun yi kutse a abubuwan da bai kamata su yi kutse ba gaskiya
dauka ce misali yadda kuka zaci aikin ya zarci haka akwai wasu batutuwa da kuka gano ne
eh to ga batutuwa kamar yadda na faɗa maka magana ƴan China kawai ake yanzu ga ƴan India sun shigo cikin kasuwancin nan har ta kai ga a ce mutum zai dauko kaya ya zo yana sayarwa a boye ko a store dinsa dan kasuwa zai zo daga Kaduna ko Katsina ko Mali ya zo a hada baki da wasu daga cikin mutanen mu bata gari a yi cinikin kayan nan a ja mota a je store a dauka ba tare da ƴan kasuwar ma sun sani wanda ya kamata a ce duk wanda ya zo cikin kasuwa ya kamata ya shiga ya je sai kayansa ya nade ya dauka domin ko naira 10-10 dan kasuwa zai ci a wannan kayan za ka ga ya dan samu abin da zai iya taimakon iyalinsa ko ya biya wa yaransa kudin makaranta wannan shine dalili kuma wannan yana da haifan mana da matsaloli musamman na shaye-shaye wanda a wasu kasuwannin namu ana sai da kwayoyi duk binciken mu ya nuna haka kuma ina tabbatar maka dole fa sai an yi doka kamar yanda na faɗa maka dazu ta saita waɗannan abubuwan idan dai muna son Kano ta ci gaba idan ya kamata
dokar da za ku yi doka ce kawai za a ce ga ta akwai doka da kaza da kaza da kaza a jiha misali ko kuma a za ku kafa doka a hukuma ne misali kuma wacce za ta ringa zartar da wannan doka da za ku yi
eto ba mu zo kan magana dokar ba tukunna ballanta za in yi ma bayani domin abu ne da ya shafi majalisa gaba daya aikin da aka dora mun shine mu je mu bincika wannan matsalolin mu zo mu gabatar da rahoton mu a gaban majalisar dokoki na jihar Kano kuma a kansa nake amma dai ina baka tabbacin dole zamu bada shawara a report din mu ya kamata ai doka domin su a China ba haka suke ba
batun nan da ake cewa wai sai bango ya tsage kuma watakila daga fara aikin kun gano cewa hakan gaskiya ne cewa ƴan kasuwar mu nan sun fara bada kafa har hakan take faruwa dokokin da za ku yi za su shafi dakile waɗannan abubuwa ne
to ai dama kaman yanda ka faɗa
sai shawarwarin da zaku baya
sai bango ya tsage ka dangare zai samu gurin shiga tun farko babu dalili zaka kyale mutumin China ko India ko ma wata ƙasa da zai zo a ce ƙananan sana'o'i wanda kosan nan yanzu gashi mun kama san kawo injin da ake yin kosa injin da ake yin biredi injin da ake awara kaga duk wannan sana'o'i ne wanda ya shafi mutanen mu a ƙasa kuma sun zo za su kwace idan muka bar waɗannan abubuwan aka hada baki da wasu bata garin mutanen mu za a cutar da al'umma kuma za mu ci gaba da kasancewa a halin da muke ciki na rashin aikin yi yaran mu su zama suna shaye-shaye da sace-sace da matsaloli na kin zuwa makaranta tunda sai kana da kuɗin da zaka iya biya wa yaro kuɗin makaranta ko da ta gwamnati ce sannan hankalinsa zai samu ya dawo kansa ya ma je ya ci gaba da karatu wannan ita ce matsalar tabbas kaman yanda ka faɗa shine kadangare sai ya samu tsaga a bango yake shiga to wannan ba ma tsaga bace an fasa ginin sun riga sun shiga yanzu magana ake ta fito da su a datsa wannan ginin domin amfana ƴan Kano
yaushe kwanakin ka zai mika rahoto kafin daga bisani majalisa ta dauki mataki na gaba
to in ka kula da yanayin majalisar ana ta dage zaman da ake na majalisa yau an zauna saboda wasu uzurori wanda ya shafi majalisar da gwamnati za ga an dage amma dai da mun gama hada report din ko da wani lokaci in aka zo zaman majalisa za mu gabatar da shi
masu rarrai karshen shirin da rashin ta yi na yau kenan sai dai a shirye-shiryenmu na gaba za mu ci gaba da bibiyar wannan batu yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu Alhaji Umar Ladiyo da Honorable Ayuba Labaran da kuma waɗanda suka tallafa wa shirin a sashin Hausa na muryar Amurka ni Mahmud Ibrahim Kwari da shirya na gabatar nake cewa a huta lafiya wassalamu
alaikum
ta yanzu kuma ga sharhin wasu daga cikin jaridun Najeriya.
Zan fara sharhi ne da jaridar Daily Trust jaridar kuma da Detroit cewa yanzu aka yi jajjanyar da aka cimma tare da ministan ilimi Malam Adamu Adamu da kuma kungiyar malaman kolejojin kimiyya da fasaha ta Najeriya da kawo karshen yajin aikin da malaman suka shafe suna yi ya kawo karshe karshen wani taro da aka cimma tsakanin kungiyar malaman da kuma gwamnatin Najeriya da a yanke shawarar biyan malaman bashin albashi da suke bin gwamnatin tarayya na fiye da naira biliyan 16 kuma ministan ilimin ya bayyana cewa yanzu haka za a ware wasu naira biliyan 30 domin samar da kayayyakin aiki a makarantun kwalojojin kimiyya da fasaha da kuma kwalojojin ilimi na tarayyar Najeriya. Sai kuma jaridar The Punch, jaridar Detroit, cewa yanzu haka mataimakin shugaban Najeriya Professor Yemi Osinbajo, wanda ya tsallake rijiya ta baya wani hatsarin jirgin sama a jihar Kogi, ya ci gaba da gudanar da yakin neman zaben jam'iyyar APC a jihar ta Kogi. A ranar Asabar ne dai mataimakin shugaban na Najeriya tare da tawagarsa take cikin wani jirgin sama mai sauka angulu suka tsallake rijiya da baya a lokacin da jirgin ke gab da sauka a wani fili da ke garin Kaba a jihar Kogi. Tuni dai jarida yan Najeriya da dama suka dinga aikewa da sakon fatan alheri da kuma jaje ga mataimakin shugaban na Najeriya Professor Yemi Osinbajo. Jaridar ta Daily Trust ta bayyana cewa mataimakin shugaban na Najeriya so biyu kenan yana tsallake rijiya da baya a hatsarin jirgin sama cikin wata takwas kacal. Sai kuma jaridar Nation, jaridar kuma Detroit, cewa a yanda ake sa ran gurfanar da alƙalan Najeriya gaban kuliya a yau din nan, wasu manyan lauyoyi sun bayyana kokensu game da yadda bangaren shari'a ke ci gaba da lalacewa. Wasu manyan lauyoyi da aka fi sani da San Sunday sun rubuta wasiƙa inda suke neman a yi garan bawul a harkokin shari'ar Najeriya, inda suke zargin wasu takwarorinsu lauyoyi tare da haɗa baki da alƙalai wajen aiwatar da cin hanci da rashawa domin samun hukunce-hukuncen da ba su dace ba a gaban kotuna. Jaridar The Nation da ta bayyana cewa zargin cin hanci da rashawa da ake wa alƙalai da kuma lauyoyi a Najeriya na ci gaba da bayyana, inda ake sa ran gurfanar da alƙalan Najeriya gaban kuliya bisa zarginsa na gaza bayyana, inda wasu maƙudan kuɗaɗe da aka samu a asusun ajiyarsa suka fito. Sai kuma jaridar Leadership, jaridar Detroit, cewa yanzu haka jihohin Bauchi da Gombe sun kama hanyar zama wasu jihohi na Najeriya da ake hako mai a cikinsu. Wannan kuma ya biyo bayan kaddamar da fara hako man fetur ne a wasu rijiyoyin mai da ke ƙauyen Barambu a kan iyakan jihohin Bauchi da kuma Gombe da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya gudanar a lokacin kaddamar da wannan aiki da na fara hako man fetur din a jihohin guda biyu da ke arewacin Najeriya. Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya jaddada ƙudurin gwamnatinsa na ci gaba da bada ƙarfi wajen fara hako man fetur a wasu yankuna na jihohin arewacin Najeriya. Babangida Jibrin, Murya Amurka daga Lagos.
Yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke bar mana akan na'ura.
Assalamu alaikum sashin Hausa na Murya Amurka. Ina na Alhaji Musa Amir Kansiya ke gidan Najeriya mazaunin Wari. Ina son in bayyana ra'ayina akan bayanin al'amuran zaben Najeriya. Ina ji yan adawa suna shirme su tatsuniya. Ku sani yan adawa, ku yi hankali lokacin ku ne ya kare. Lokaci ne wanda ya zam ba a yi da ku tsakani da Allah. Yanzu tauraron APC ne ke kada kowane fanni. Ko ba kowa ne ya sa tauraron APC na kadawa ba. Saboda Allah ya sa an samu dan takara jajirtacce mai kima, mai daraja, mai sanin kima al'umma, mai sanin kima talakawan Najeriya. Assalamu alaikum sashin Hausa Radio America. Sunana Dallami Joja ta gara jihar Niger, Najeriya. Ina kira ga gwamnatin jihar Niger, halin gaskiya nan mun da muke nan kagara. Gaskiya wannan abin ya zamanto yau kamar yaudara. An ce za a yi mamu titi a cikin garin kagara, to sai ya kasance mun zo suna yaudaran mutane ne ba gaskiya ba ne. Kuma mun talakawa mun gano cewa abin na yaudara ne. Ana wancan sati mai zuwa za a yi zabe, shi ne suka zo da mota guda yana kware wurare yin kora ya dame mutane a gari. Don Allah su zo inda ake aikin da gaskiya za a yi, su zo su yi amma mu titi inda da gaskiya za a yi mu gani.
To yanzu kuma ga labarai a takaice.
Shugaba Donald Trump ya faɗa a wata hira da aka yada jiya Lahadi cewa daga cikin matakan da Amurka ke da zaɓin ɗauka game da rikicin Venezuela akwai gudunmuwar sojojin Amurka. Shugaba Donald Trump ya ki ya kau da yiwuwar a sake rufe wasu ma'aikatan gwamnati don ya samu amincewar 'yan majalisa kan batun samar da kuɗin gina katanga inda Amurka ta yi iyaka da Mexico daga kudu. amma ya kuma nuna alamar yana matukar shirin ayyana dokar ta baci don gina shamaki ba sai tare da amincewar 'yan majalisa ba.
Masararo da aka makawo ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma can anjima da misalin karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Za ku ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin idan Allah kai mu. Kafin nan a madadin Muhammad Hafiz Baballe da Chibahiro Geduni, Muhammad Lalo ke cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.